sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 22 da kuma 25. Masauran mu jamhuriyar Niger suna yin jin shirin nan kai tsaye ta gidajen VOA Africa mita 102.5 da kuma ta gidajen radio amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da muryar Arewa da Alol da kuma Niya duka zangon FM. Masu na'urar computer suna iya jin mu yanzu kai tsaye da muke gabatar da shirin ku kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum da fatan kun gune lafiya daga nan birnin Washington DC da Baba Yako Makire da kuma sauran abokan aiki sahabo Imam Aliyu ke farin cikin jan akalar shirin a wannan la'asariya ta Alhamis 23 ga watan Maris shekara ta 2017. Kakanun labarai.
Yan sandan Burtaniya sun fada a yau Alhamis cewa sun kama wasu mutane guda 8 masu alaka da hari da aka kai a kusa da majalisar dokoki. Yada wasu bayanai na musamman da aka saba boyewa a ma'aikatun wato leken asiri na Amurka. Wannan abu yana kawo shakku akan ko yalla ƴan majalisar dokokin ƙasar za su iya ko kuma suna da bincike suna da ƙwarewa akan bincike da za su yi na katsalan dan da Rasha ta yi akan zaben ra'a a Amurka. Sai kuma shugaban Amurka Donald Trump kenan yana nan yana neman ƙuri'u na goyon baya don a daina amfani da Obamacare.
To kanan labaran kenan.
Wato shi wannan atisaye exercise Obangame Express dundunan sojojin America da ke ma'amala da sojojin Africa wanda ake kira US Africom ke shirya wannan atisaye din.
Kakakin rundunar mayakan ruwan Nigeria Navy Captain Suleiman Dahun kan atisayen da aka fara yau a Nigeria.
En ce qui concerne la vie des ressortissants américains qui se trouvent au Cameroun, on peut
regarder. En kasar Amurka wadanda suke nan a kasar Kamaru muna tabbatar musu cewa mun dauki alƙawari na kare dukiyoyin su da lafiyar su.
Muna da rahoto kan wannan ba labaran da ne sannan mu leka jamhuriyar Niger kan taron mata Kirista da ake yi a Yamai. Yau Alhamis Jummai Alinda ta shigo da shirin sai bango ya tsage.
Assalamu alaikum jama'a. Yan sandan Burtaniya sun fada a yau Alhamis cewar sun kama mutane 8 masu alaka da harin da aka kai a kusa da majalisar dokokin kasar a birnin London inda mutane 3 suka rasa rayukansu. An zo karshen tashin hankalin ne bayan da wani dan sanda ya bindige wani mahari har maharin halakira. Mark Rowling, shugaban sashen yaki da ta'addanci na rundunar yan sandan London, ya ce kame-kamen sun biyo bayan wani bincike ne wadda aka gudanar a wasu gidaje guda 6 cikin London da Birmingham da wasu sassa na kasar. Yanzu haka dai ana ci gaba da gudanar da wannan binciken. Sai dai jami'in bai karin bayani ba akan alakar waɗanda aka kama da harin na jiya Laraba. A cikin jawabinta ga majalisa akan wannan harin, Prime Minister Ingila Theresa May ta ce mutumin da ya kai harin haifaffen Burtaniya ne. Kuma ma'aikatar leken asirin kasar ta MI5 ta bada gudanar da bincike a kansa saboda damuwar da ake da ita dangane da alakarsa da akidar ta'addanci. Prime Minister ta ce ma'aikatar leken asiri na kasan dai wato suna nan su da aiki ne bisa zaton cewa mutumin yana samun kwarin gwiwa ne daga akidojin masu tsaurin ra'ayin Islama.
Yada wasu bayanai na musamman da aka saba boyewa na ayyukan sirri da hukumomin leken asirin Amurka ke yi na haifar da shakku akan ko ƴan majalisar dokokin kasar suna da ƙwarewar da za su binciki kasar London da Rasha ta yi a zaben na Amurka da aka yi a bara. A jiya Laraba ne aka afka cikin wani rudani dangane da zargin da shugaba Trump ya yi a shafinsa na Twitter cewa tsohon shugaban Amurka Barack Obama ya sa an yi masa kutsen a wayoyin gidansa a lokacin da wani dan majalisar dokoki da ke jagorantar binciken da ake gudanarwa kan wannan lamarin ya faɗa cewa a bisa kuskure mai yiwuwa ne hukumomin leken asirin sun saurari wasu daga cikin maganganun da shugaba Trump da wasu mukarrabansa suke yi a lokacin da su hukumomin asirin ke gudanar da wasu ayyukansu. Shugaban kwamitin kula da harkokin tattara bayanan sirri na majalisar Devin Nunes ya faɗa wa manema labarai cewa abubuwan da ya karanta kan wannan lamarin sun dame shi kuma ya kamata su dami shugaban ƙasar da mukarrabansa. Sai dai kuma Nunes ya ki faɗar takamammen inda ya samu waɗannan bayanan sirrin wanda hakan ya janyo mishi sukar lamiri daga wani kusa a kwamitin kula da harkokin bayanan sirri na majalisar ɗan jam'iyyar Democrat inda ya kira halayyar ta Nunes a matsayin wani babban abin damuwa.
Wayannan labarai na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump da shugabannin jam'iyyar Republican a majalisu suna can suna ta famar neman isassun kuri'u da zai kai su ga sake shirin kiwon lafiya na ƙasa da tsohon shugaba Barack Obama ya kirkiro a matsayin ɗaya daga cikin manyan nasarori da gwamnatinsa ta bari. A yau Alhamis ne majalisar wakilan Amurka ke shirin jefa kuri'a akan makomar wannan shiri da aka fi sani da suna Obamacare. Ko da yake ƴan jam'iyyar Republican ne ke da rinjaye a majalisun ƙasar, amma duk da haka babu tabbacin za su samu isassun kuri'u saboda akwai ƴan Republican ɗin kansu masu adawa da matakin cire shirin na Obama, saboda Amurkawa masu yawa ne za su yi asaran wato insuransu ta kiwon lafiya. Kan haka ne shugaban Donald Trump ya jima yana ta ganawa da wakilan majalisan a majalisun dokokin ƙasar kenan a lokaci daban-daban a majalisar da kuma mafadarsa ta White House don ƙarfafa musu su kada kuri'a su yi watsi da shirin na Obama.
An harbe wani tsohon ɗan majalisar dokokin ƙasar Rasha mai suna Denis Voronenkov har lahira a birnin Kiev a yau Alhamis, abinda 'yan sandan Ukraine suka ce ya kama da kisar kwantiragi da Rasha ta sa aka yi. Voronenkov dai ya harce zuwa Ukraine ne a bara domin tsaron lafiyarsa, kuma ya ba da shaida a wata shari'ar zargin zagon ƙasa da aka yi wa tsohon shugaban ƙasar Ukraine mai ra'ayin Rasha Viktor Yanukovych. Babban lauyan gwamnatin Ukraine Yuri Lushenko ya ce shaidar da Voronenkov ya ba da a wannan shari'a ita ce ka iya zama sanadin mutuwarsa. Lushenko ya ce an harbe tsohon ɗan majalisar Rasha ne da tsakar rana kuma a bainan jama'a. Ya ce marigayin ya ba masu bincike a ofishin jami'an shigar da ƙara na ma'aikatar soji wasu da ya gabatar a wannan shari'a. 'Yan sanda dai sun ce Voronenkov na tsaye ne a gaban otel ɗinsa lokacin da wani mutum ya zo da bindiga ya harbe shi nan take. Shi ma dogarinsa an harbe shi kuma an yi mishi rauni, amma shi ma ya samu sa'ar harbe wanda ya kawo harin. Su duka mutanen biyu yanzu suna kwance a asibiti. Labaran duniya kenan, aga maji daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. To madalla, rundunar mayakan ruwa na kasashen duniya 30 sun fara wani atisaye ruwa a Najeriya karkashin jagorancin rundunar mayakan Amurka da ake kira AFRICOM. Kakakin rundunar mayakan ruwan Najeriya Navy Captain Suleiman Dahun ya yi ƙarin bayani kan wannan mataki a tattaunawa da ya da Hassan Mai na kaina.
Wato shi wannan atisaye exercise Obangame Express rundunar sojojin America da ke ma'amala da sojojin Afirka don da ake kira US AFRICOM ke shirya wannan atisaye din. Obangame dai kalma ce ta wani yare na Kamaru, kuma nufin wannan kalma shine tarayya, haɗin kai, haɗa ƙarfi da ƙarfe saboda magance saboda wasu matsaloli da ake samu a cikin tekunmu na ƙasashen Afirka. A ruwan Najeriya za a fara yau 24 kenan. A yadda muke magana yanzu akwai ƙasashe 30 da suke yin wannan atisaye din.
Ko da baya ga ƙasashen Afirka, har ma da kungiyar kasashen yammacin Afirka ta ECOWAS da takwarata ta kasashen tsakiyar Afirka wato ECAS da ma wasu kasashen da ke wajen nahiyar Afirka irin su Andalus, Belgium, Brazil, Denmark, Norway, Turkey da Netherlands duk suna cikin wannan shiri na atisaye. Masana irin su Dr. Sa'idu Ahmed Dukawa na Jami'ar Bayero da ke Kano ga yadda suke kallon wannan atisaye.
Shugabancin duniya yana tafiya da ƙarfin soja bayan maganar tattalin arziki da siyasa. Daya daga cikin hanyoyin da ake gwada wannan ƙarfin sojin cewa ta isa shine irin wannan haɗin gwandizar na atisaye.
Menene amfani ko muriyar da ƙasashen Afirka za su samu a wannan atisaye?
Idan shugabancin wanda ya kamata ne, musamman shugabancin askarawan, sai na ɗaya za su iya rabauta da abin ta ƙoƙarin su jawwalla dabaru ɗin aka zo da su sababbi waɗanda su amfana da. Sannan su ma a lokacin da ake wannan ɗin sai su tafi da niyyar nasu nazarin su ga su kuma waɗanda suka zo su koya igore su ko kuma wani rauni suke da su kuma ba za su rasa ba. Gano wannan raunin sai su riƙe shi ya zame mana ƙarfi ne kuma.
Ko a baya ma dai an gudanar da irin wannan atisaye a Najeriya, kowane tasiri hakan yayi ga kakakin sojojin ruwan Najeriya Navy Captain Suleiman Dahun.
Farko dai ya ƙarfafa haɗin kai, ya ƙarfafa mu'amala da yadda da amincewa tsakanin dakarun ruwan ƙasashen Afirka maso kudu da maso yamma. Kuma gaskiya ya ƙarfafa karfin na magananci waɗansu matsaloli da ake samu a cikin ruwa. In ka duba exercise ne ya taimaka kwarai da gaske a magananci waɗansu mugayen abubuwa da muke gani a cikin ruwan mu.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A jamhuriyar kamar kuma hukumomin kasar ke bada tabbacin za su kare lafiya da dukiyoyin Amurkawa da ke kasar, ba an gargadin da ma'aikatar harkokin wajen ta Amurka ta bayar jiya cewa 'yan kasar ta da ke kamar su nisanci balaguro zuwa jihohin kasar uku da ke yankin arewa saboda dalilan tsaro. Ga Awal Garba da ci gaban rahoton.
Waɗannan bangarori suna fama da barazanan tsaro na maharan Boko Haram, har ma da yanda ake kama 'yan ƙasashen waje ana yin garkuwa da su. A shekara na 2013 zuwa 2015 an kai munanan harhare a birnin Marwa, sannan kuma an kama 'yan ƙasashen ƙetare guda 37 waɗanda aka yi garkuwan da su. Haka ma a jihar gabas ɗin ƙasar ta jamhuriyar Kamaru a shekaran bara, sai da waɗansu 'yan ta'addan suka kama shugaban ƙaramin hukumar Lado da tawagarsa, suka yi garkuwa da su akan hanyarsu ta zuwa ƙasar Bangi. Na tambayi Madam Gadikwa, ma'aikaciya ce a hukumar harkokin ƙasashen cikin gidan ƙasar jamhuriyar Kamaru, ko wani irin matakai suka ɗauka kan Amurkawa waɗanda suke zaune a ƙasar ta jamhuriyar Kamaru domin kare lafiyarsu da dukiyoyinsu?
En ce qui concerne la vie des ressortissants américains qui se trouvent au Cameroun, on peut vous garantir.
En kasar Amurka waɗanda suke nan a kasar Kamaru, muna tabbatar musu cewa mun dauki alƙawari na kare dukiyoyinsu da lafiyarsu, kuma za su iya bulaguro duk anda suke so a kasar ta Kamaru, domin yanzu babu wata matsala na 'yan ta'adda. Kasim Mamma, jami'in tsaro ne a kasar ta jamhuriyar Kamaru.
Dai alhamdulillah, muna nan dai, muna kokari iya kokarin mu dai, ko ina dai muna shiga muna shiga dai ko ina, muna dan patrol in mu, muna duduba ko ina. Alhamdulillah, yan ta'addanci kam ba mu haduwa da su, amma dai ana ci gaba da aiki dai. Sinon pulum man babin da zai mu ya cewa illa da akwai nitsuwan hankali.
To koya 'yan ƙasar Amurka za su iya zuwa ko ina a ƙasar Kamaru?
Baton 'yan Amerika kam a Kamaru kam za su iya shiga ko ina, su yawo ko ina, wannan ka alhamdulillah ba su a gudun wani. Kada su ji tsoron komai, kada su yi wani abin nan, alhamdulillah.
Muhammad Awal Garba, muryan Amurka daga kasar Kamaru.
Yau Alhamis ake fara taron wuni uku na matan Kirista da ke jamhuriyar Nijiyar. Ga rahoton da Suleiman Muni Barma ya aiko mana.
Ɗaruruwan mata Krista na majami'ar Anglican, wato Eglise Evangelique de la République de Niger, daga yankuna takwas na ƙasar Niger ne yake halartar wannan taro na shekara-shekara, wanda kuma a wannan karan zai karkata ne akan tunatar da mata abubuwan da addinin Krista ya koyarwa a gare su, ta yadda za su ƙara riƙe matsayinsu na gimshiƙin haɗin kan al'umma. Madam Timothy Sa'a ɗaya ce daga waɗanda ke halartar wannan taro daga Galmi.
Muna so kenan mu mata 'yan Krista mu samu koyarwa wadda za mu riƙe addininmu, mu yi zaman tsarki. Wato idan muka riƙe wannan koyarwa, za ta zama da amfani gare mu mataye, ga mazajenmu, kuma ga 'ya'yanmu hadda ƙasa baki ɗaya. A koyaushe, a kowace waɗanda tarurrukanmu, muna ja hankalin mata 'yan omu mu koyar da su da cewa mu yi zaman lafiya. Muna addu'o'i sosai a kan mu yi zaman lafiya cikin ƙasa.
Zagi ne damtse domin neman na kai ta hanyar mai da hankali a kan sana'o'i da ayyukan yi, wani abu ne da wannan taro ke sa ran faɗakar da matan Krista na majami'ar AORN a kai. Uwar gidan Reverend Haruna Labo na daga cikin matan tawagar Zander.
Muna kokari duka yanda za mu yi mataye su ci gaba cikin ayyuka na jiki da ayyuka na ruhaniya. Paske in aka ce mace, ita ce gimshiki. Ɗan mace a gida babu ita ta kirki, to gida bai yi ci gaba.
Ministar ci gaban al'umma Raketu Christelle Shaku ta gargaɗi waɗannan mata su mai da hankali ga samar da hanyoyin tallafawa masu ƙaramin ƙarfi na ƙasassu da tsofaffin mutane.
Kun ga yanzu a Niger muna tsohon mutane suna 1 million, amma daga ba sai sun kai kamar 2 million to mutanen ga ya za a yi da su ya kamata tun yanzu mu san wanda zamu yi da tsohon mutanen mu kuma akwai mutanen da ba su da kawuwa waɗanda ba su shi waɗanda ba su gani su ma nace musu su di ba su gani ya za mu mukama musu dan waɗanga mutane ba za a iya ba a bar su da baya ba ya kamata su ma su shiga cikin aikin ƙasa a bi gaba shine na zo na ga musu
taron wanne yake kamala a jibi asabar zai zo da shawarwarin da za su taimaka wa ƙara inganta zamantakewar al'umar Nishar inji masu kula da tsare-tsaren sa Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nishar.
Kuna sauraron waɗannan rahotannin ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC karfe 11:16. A halin yanzu kuma sai a gyara zama ga Jummai Ali da shirinmu na gaba.
Masu sauraron filin sai bango ya tsage assalamu alaikum kuma barkanmu da sake saduwa. Jummai Ali ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. A saboda haka sai muka gayyato Alhaji Yusuf mai tamasile dan masanin Kano. Wanda daga cikin mukamman da ya taba rikewa ya taba zama jakadan Najeriya na dindindin a Majalisar Dinkin Duniya. A saboda haka ba tare da bata lokaci ba bari mu karbi tambayar mu ta farko daga Abuja.
Assalamu alaikum sunana Shafale Kafin Magaji Danya Musa a kuma jihar Nasarawa mazaunin Abuja. Ina yi ma bako fatan alheri. Tambaya na shine na ga an canja shugaban yan sanda a wannan kasa namu Najeriya saboda harka na tsaro zai sa a samu tsaro a wannan kasa. Na biyu me yasa a wannan kasa namu Najeriya in za a dauki kaman yan sanda ba za a koma wurin masu angwanni zuwa sarakuna a samu ma'aikata daga hannunsu ba. Da fatan zan samu ansa da ni da yan Najeriya. Assalamu alaikum.
To wannan
tambayar wannan tambaya ce
ta ne. Shine ai Shafale wannan ba tambaya da dan masani zai baka ansa bane ba mutun na gaba.
Sunana Awali Garba Rano Saji mazaunin Setu Abuja. Tambaya ta shine suna ba wa gwamnati shawara akan abubuwan da ke faruwa a cikin kasar nan na rashin tsaro game da mu kanmu talakan kasar da kuma jami'an yan sanda akan cin hanci da rashawa da kuma tafarbarewar tsaron kasar game da shige da fice cikin kasar abubuwan da ke faruwa akan yanzu.
To dan masani ka fahimci tambayar tashi wai kukan ba gwamnati shawara?
A to ai duk kiyon arziki ne gwamnati yawa. Amma kuma ita shawara an ka ba da ita so kake ai aiki da ita. Ifa al'ada dan baka cikin abu ya abun kai tasiri ko kuma kasan abun nan ko zai yi ko ba zai yi ba. Sai dai ka bada shawara kuma ka kubuta har ga Allah in ka bada shawara in ka neme ka yi wani lokaci kuma a neme ka wani lokaci ba a neme ka ba in ba a neme ka ba irin abin nan da ake cewa matar shige ba ta daraja a duk dai haka sai kai kokari ka tusa ka gani domin ne yanzu mu ake bi bashi ba mu muke da shi ba ya kamata duk abin da za ta samu zaman lafiya mutane sun samu walwala
to ina ganin ka ansa tambayar wani da ya aika mini ta email Hafizu Balarabe Gusau a jihar Zamfara. Shi kuma yasa cewa iwe me yasa idan tsofaffin mahukuntan kasar nan sun kawo shawara game da matsalolin kasa jama'an Najeriya ba su aiki da su.
Akwai wani abu wannan suna lokaci ana yi wani lokaci amma akwai wani abu wanda yake mara daɗi tun lokacin da aka kawo ne rashin shafin yankar da ke nake ganin abu ya ɗaya suka so ba taɓar ƙwarewa abinda babbai hango ya so ko ya hango hanga ba a so a ce wai waɗannan sun saurare su ba sai sabon jini ai ba daidai sahabbai in kun lura sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ai haɗi ne da manya da yara akwai su sayyidina Abubakar sayyidina Usmanu sayyidina Hamza kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama radiyallahu anhum ai wannan da tije ne za a ce akan su sayyidina Umaru sayyidina Ali ibnu Abbas su Muawiya duk waɗannan matasa to a bayan anan mu su sardauna da tafa a balewa sun yi koyi da wannan domin gwamnatinsu sun ɗebi akwai dattijai akwai matasa sardauna ga shi nan ga makama ga su Isa Kaita suka jawo su Justice Nasiru aka kawo su Bashar Daura Allah ji kansa su sarkin Katagum na yanzu duk yara matasa shi Nasiru din nan kansa ajinsu ɗaya da sardauna amma suka zauna gwamnati ɗaya haka kuma a Iko Tafawa Balewa da su Babar Badu suka jawo su Shagari su Waziri Ibrahim da ni din nan sun haife mu shi abinda nake faɗi abinda dattijo ya hango yaro ba zai hango ba ko ya hau tudu to wannan shi kawo zaman lafiya a wannan lokacin abubuwa suka tafi yadda ake so to ran da dai aka ce ka wani ra'ayi akan cewa sai sabon jini kada a yi da dattijo to abin ba zai kyau ba ta yaro kyau take ba ta amma duk da haka mu wanda yake dattijo ba za mu fasa ba da shawara ba domin duk dattijon kirista ce ana sa bayana ke kyau to ba addu'a kurin zaka yi ba har da ba da shawara da gargadi lokacin da duk hali yayi in an dauka fa lillahi alhamdu in ba dauka ba Allah shi ne shaida ka riga ka sauke nauyi ka bayar
to Allah ya sa
kada abin da ake ciki
to Abuja ku ba mutum daya
wa alaikum
salam
wa alaikum salam kuna magana da Abubakar Ibrahim Tsama karamar hukumar lere jihar Kaduna Najeriya babban bako ina maka sanda zuwa tambaya na ta farko shine akan maganar rakin tsaro musamman a arewa a matsayinku na shugabanai wannan rakin tsaro da muka ga ya aje arewa me kuke ciki wanda ba za ku sa gwamnati da zakono wanda ta kawo wannan irin tashin hankali a Najeriya musamman a arewa sannan tambaya na biyu game da masana'antu wanda muka sani daga Kano har Kaduna muka ga cewa waɗannan yan siyasa sun zo sun kashe waɗannan masana'antu me kuke ciki a game da wannan kashe masana'antu da aka yi a arewa matsayinku na iyayenmu wace shawara za ku ba ma waɗannan gwamnoni su farfado da waɗannan masana'antu saboda talakawa su samu wurin aiki magana Abubakar Ibrahim Tankura makarama hukumar lere jihar Kaduna Najeriya
tambayoyinka duka guda biyu kusan amsar su daya mun dai ka tabarbarewar tsaro ai abu guda ne ko zuwa biyu uku rashin aikin yi talauci cin aikin yi talauci yau mun ma gari dukiya tana hannun wasu ɗan kaɗan mafi yawan jama'a ƙasar nan suna cikin talauci da rashi yau mun waye gari babu na tsakiya sai waɗanda suke da ƙazamin arziki da ƙazamar siya babu waɗanda suke na tsakiya na tsakiyar nan ko su suke kawo balance to yau babu na tsakiyar kuma cin talaucin nan su ne suka fi kowa yawa shi babu aiki ne babu masana'antu sun ruguje idan da masana'antu za a samu aikin yi idan aka samu aikin yi ba za a samu waɗanda za su yi zaman banza ba wanda ba shi da abin yi ba shi da aikin yi ba sana'a ba aiki ga talauci ga yunwa to abokin hirar shedan wanda duk ba shi da abin yi abokin hirarsa shedan sai ya ta tunani mummuna in ya ga aikin muna ma sai ya fada don babu abin da don haka abin da ya fi kyautuwa a yi a maida hankali a kan na farko farfado da sana'ar nan farfado da sana'a misali yanzu babu lantarki babu ruwa sai da ruwa da wuta ake samu a yi sana'a yanzu misali a nan a Kano kashi 90 daga cikin kashi da na masana'antunmu dai an rufe ba lantarki yanzu da lantarki da ruwa to za a samu ayyuka da yawa daga cikin yaran matasa waɗanda suke yawo ba a cikin yi za a samu abin yi.
A saboda ƙurewar lokaci a nan za mu yi sallama sai kuma shirinmu na gaba to amma kafin mu yi sallama muna fatan mutanen Bauchi za a gafarce mu domin an samu matsala da network har muka gama daukan wannan shiri akan faifai muka yi ta kokarin samu amma kuma ba mu samu ba muna fatan za a gafarce mu a halin yanzu kuwa Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya.
Kuma da la gaida malamai yanzu kuma ga kaɗan daga cikin wasu ra'ayoyi da ku aiko mana ta email.
Wasiƙa ta farko ta fito ne daga Lawal Sani na Kawo Daura. yace cafke ɗaya daga cikin kwamandojin Boko Haram da ake nema ruwa a Jallo da jami'an tsaron farin kaya suka yi a jihar Bauchi hakika wannan nasara ce daga Allah da fatan Allah ya ƙara tona asirin sa amen wasiƙa ta gaba kuma cewa ta yi kasashen duniya ya kamata ku hada ƙarfi da ƙarfi a wuri daya domin ku dakile ƴan ta'addar da ke zama barazana ga rayukan jama'a duba da yadda suke ci gaba da yaduwa a sassan duniya suna kuma halaka dimban jama'a sako daga Haruna Muhammad Katsina shugaban kungiyar muryar jama'a sai kuma wasiƙar Adamu Aliyu Ungulde da Atam mai gyaran keke a kasuwar Dambowa suka ce muna mika sakon ta'aziyyar mu zuwa ga ƴan uwa da iyalan waɗanda suka rasa rayukan su sanadiyar tashin bama bamai a sansanin ƴan gudun hijira dake wajen birnin Maiduguri waɗanda suka jikata kuma Allah ya ba su lafiya da ƙarkon jiki amin daga nan kuma sai wasiƙar da tace assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka a gaskiya muna goyen bayan kiran da majalisar dattawan Najeriya ta yi na cewa shugaban hukumar custom na Najeriya Kanal Hamid Ali yayi murabus sako daga Isa Lawan Gergir da Zakariya A Musa Gergir da Abubakar Ibrahim Kawo Gergir jihar Yoban Najeriya shi kuma Kasimu Aliyu Sardaunan matasan Assara cewa yayi ya kamata ƴan majalisar Najeriya su yi la'akari da irin gudunmuwar da shugaban custom zai bayar ga ci gaban ƙasa ba wai kin sanya kakensa ba wasiƙa ta ƙarshe kuma cewa tai salon VOA Hausa Muna kira ga al'ummarmu da don Allah mu guji kwanciya cikin zafi ko cunkoso. Ganin yadda cutar sankarau ke ci gaba da yi wa mutane kisan mamuke, inda ta kashe akalla mutane 16 a karamar hukumar Magama, kuma ta bulla a sauran kananan hukumomin Kwantagora da Agwara da kuma Rijau. Allah ya kare mu kuma ya ji kan waɗanda suka rasa rayukansu amin. Sako daga Nura Sani Rijau da Shehu Adamu Rijau da baban gida Yusuf na fada.
Tamadala batun jin dadi kamar yadda yake a ma'aunin majalisar dinkin duniya na bana Najeriya take lamba ta 95 cikin kasashe fiye da 100 shine abin da muke neman jin ra'ayoyin ku kai cikin shirin dare kamar nan ga tushin kanin labarai kafin mu sallama da ku
ɗan sanda Isra'ila sun ce sun kama wani matashi ba Yahudi mai shekaru 19 wanda ake tuhumarsa da barazanar tada bama-bamai a cibiyoyin Yahudawa da ke sassa daban-daban na Amurka. Kakakin ƴan sanda Mickey Rosenfeld ya tabbatar da cewa wanda ake tuhumar shine mutumin da ya jima yana wannan barazana ga cibiyoyin Yahudawa inda yake yawan kira a cibiyoyin ta tarho yana cewa zai kawo musu hari. Matashin wanda rahotanni suka ce dan asalin kudancin ƙasar Isra'ila ne. Yakan yi amfani da fasahu iri-iri wajen boye huskansa inda zai aika da barazana ga wanda yake aunawa wanda galibin su gine-ginen coci-coci ne da kuma matattaran Yahudawa sai dai kuma kakakin na ƴan sanda Rosenfeld bai wani ƙarin bayani a kan manufofin matashin ba a wajen yin wannan barazana ko da yake kuma ya ce har a ƙasashen New Zealand da kuma Australia ya taɓa yin wannan barazanar ɗan sandan Birtaniya sun faɗa a yau Alhamis cewa sun kama wasu mutane guda 8 masu alaƙa da hari da aka kai a kusa da majalisar dokokin ƙasar a birnin London inda mutane 3 suka rasa rayukansu.
To malala gaishe ka masu haro abin da ya sa kenan cikin shirin a halin yanzu sai kuma can bayan lisha da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamin nan a madadin Baba Yakubu Makeri wanda ya taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Lazagreshi da ta kula da aikin gabatar da shirye-shiryenmu da ma injiniya da ya rika mata a nan ne Sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya amma kada ku za ku da kada ku canja tashar ku ga tawagar yau da gobe za su gabatar da shirinmu na gaba a maida hankali a saurara musamman ta bangaren kiwon lafiya yayi ake aka mu da cutar fuka wato tarin fuka ne ai sauraro lafiya.